game da nama, Allah kai musu albarka game da ruwan Zamzam. Sai ka je kasar Makka ka ci nama ga arhalati a kalau, ka sha ruwan Zamzam dindi sai kai lafiya. Saboda addu'a Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wannan hadisi da na kawo mana yana nuna mana cewa yana daga cikin haƙƙin iyaye maza da mata da magabatan yara da aka aurar su rinka bin gidajen auren suna bincikar yaya rayuwar aure suna bada shawarwari na gari. Hadisin farko kenan. Hadisi na biyu sai mu dawo kan Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Bukhari. Annabi ya aurar da Fatima ga Sayyidina Ali, Allah ya ƙara musu yarda, sai musu gida a cikin gidan shi. Idan dare ya sai je kwankwasa musu kofa su tashi su yi sallah. Wata rana Annabi ya je kwankwasa musu kofa da kyar suka tashi. Sayyidina Ali da ya amsa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kai ku tashi ku yi sallah. Sai Ali ya ce ya manzo Allah, rayukan mu a hannun Allah suke, idan Allah ya so ya tashe mu sai ya tashe mu. Manzo Allah ya juya yana kada hannu yana tafi yana wa kanal insanu aksara shay'in jadala. Oh, mutum ya fi komai jayayya, a ce ka tashi kai sallah, ka ce bacci kake, in Allah ya so ya tashe ka zai tashe ka. Yau tun da har ka tashi ka iya jawabi, ai ka tashi sai kai sallah kawai. Wannan kenan. To wata rana sai manzo Allah da rana tsaka ya ziyarci gidan Fatima, sai ya same ta tana fushi. Manzo Allah ya ce mata lafiya? Sai ta ce wai daga mun dan yi cacar baki ni da Sayyidina Ali mijina. Wai shine sai ya fushi ya ce yayi min yaji ya bar gidan, ni kuma na ce to ya tafi din. Manzo Allah ya ce a je a binciko shi. Aka tafi aka yi ta yawo ba a ga Sayyidina Ali ba, can sai aka tsinto shi a masallaci yana kwance ya tara kasa ya kwanta. Dan aike dawo ya ce manzo Allah yana can a masallaci ya kwanta. Manzo Allah ya zo ya samu Sayyidina Ali yana kwance, sai manzo Allah ya rinka dafa shi yana kum ya abat turab, ka tashi ya kai baban turbaya, ka tashi ya kai baban turbaya. Sayyidina Ali ya tashi, manzo Allah ya riko hannun shi ya koma da shi gida ya zaunar da su ya musu sulhu. Wannan hadisi na biyu kenan. Me waɗannan hadisai suke nuna mana? Suna nuna mana yadda Annabi yake bada kula game da ƴar shi Fatima da ya aurar, da yadda yake bada kula game da ƙanin shi Sayyidina Ali wanda yake yana da aure. Haka shari'ar musulunci take so. To haka wani dattijo mai suna Amr ibn al-As ya wa ɗan shi mai suna Abdullahi sabon aure. Abdullahi kuma ustazu ne mai zuhudu, kullun sallah yake yi, kullun azumi yake yi. Ana nan wata rana sai Abdullahi ibn Amr ibn al-As, Allah ya ƙara musu yarda, ya ɗauki azumi da rana tsaka. Sai mahaifin shi ya zo gidan, da ya zo gidan sai ya samu matar ta yi kaca-kaca, ba ta da ba ado a jikinta, ba ta kula da kanta. Sai bincike shi me ya faru, ga ki an yi aure ba da daɗewa ba, ma'ana budurwa da ke, amma kin zauna ba wanka ba wanki ba kunshi ba kitso ba turare lafiya. Ashe haka ya kamata mata aure ta zauna kullum a cikin gida da wanka da wanki da kitso da turare jikinta fes, ba wai sai za a yi suna ba, ba sai za a yi biki ba, ba sai za a asibiti ba, ba sai za a anguwa ba. Hasali ma shari'ar musulunci ba ta yadda ki caba ado ba in za ki fita. In ma kin caba adon sai kin kawo kaya na shari'a kin lullube da hijabi da makamantansu. Shikenan da ya gama tatta haka, shikenan sai mata musun wannan abu. Sai ta ce to mijina ba shi da bukatata, saboda kullun yana sallah da daddare, kullun kuma azumi yake. Sakamakon haka sai shi ainihin wannan dattijo yace ba za ainihin ya kai dan nashi kuka zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama. Yaje kai kukan shi wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi ya mishi fada, Annabi ya mishi nasiha, yace ka sani da cewa jikinka yana da haƙi a kanka. Ba daidai bane kullun mutum ya rinka har abada baya sha, ba daidai bane kullun ki rinka kwana sallah, a'a wata ranki sallah, wata ranki kwanta ki huta. Sannan yace ka sani da cewa matarka tana da haƙi a kanka, ƴaƴanka na da haƙi a kanka, waɗanda ke zuwa kawo maka ziyara suna da haƙi a kanka, dan haka kowa ka bashi haƙin shi. Yana daga cikin haƙoƙin da mata ya waje ba su kiyaye shine, ba a yadda ki yi sallan nafila ta dare ba sai mijinki ya baki izini, ba a yadda ki yi azumin nafila da rana ba sai mijinki ya baki izini. Idan har kika tashi kina sallan nafila a halin mijinki yana fushi da ke saboda yana buƙatar ki, to ki sani da cewa madadin ki samu ladan nafilan zunubi zaki samu. Idan kika dauki azumin nafila da rana tsakan mijinki bai bada izini ba, wannan azumi ba shi da lada, kuma mijinki yana da yancin da zai karye wannan ainihin azumin gare ki. Saboda haka mata su san wannan, maza ma su san haka, matarka tana da haƙi a kanka, haramun ne ka je ka kwana sallah ka koma ka zama zahidi a masallaci baka bata haƙi. Haramun ne ya zama da rana kullun kai kenan azumi baka kula da haƙoƙin iyalanka, a kowa ka bashi haƙin shi. Yanzu an gano wannan kuskuren da Abdullahi dan Amr yake ciki ne saboda mahaifin shi ya kai ziyara zuwa ga gidan da ainihin dan shi yake zaune da iyalin shi. Idan muka taho daga ƙarshen nasihar nan ta da nake so aini in cike insha Allah, saboda yadda lokaci na ga ya kusanto na sallah, zamu dawo zamanin Sayyidina Umar wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi a nan gaba gare ni dan ya hujja da shi, da yace babin da ke bayani akan uba ko namiji ko babban yaya ko dan uwa ya rinka zuwa yana wa yashi ko kanwar shi ko yar uwar shi wa'azi da nasiha a ɗakin miji. Sayyidina Umar kullun yakan shiga gidan manzon Allah daga lokaci zuwa lokaci, saboda yana da ɗaya a gidan mai suna Hafsa, yaje mata wa'azi ya mata nasiha, har yakan ce mata ki yi hakuri in kin ga cewa annabi wani lokacin da muna ganin. Saboda haka Sayyidina Umar Allah ya kara mishi yarda yakan yi wa ƴar shi nasiha, har ma ya ce da ita karki damu in kin ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya sewa ainihin Aisha kaza, yayi mata kaza, yayi mata kaza, karki ta da hankalinki, ni mahaifinki ki zo ki gaya mini da ki ta da hankalinki a halin da nake dinnan na talauci, duk da haka zan iya sai miki. Wannan yana nuna mana cewa da a ce iyaye a yanzu suna irin wannan aikin, da an samu saukin cece kuce da sabani da kashe aure da yawan zuwa kotu wanda mata suke, musamman a nan arewa. Saboda haka Sayyidina Umar daga lokaci zuwa lokaci yakan je yayi mata nasiha, yayi mata fada, yana jan hankalinta. To wata rana sai jita-jita ta taso cewa ai annabi ya saki matan shi gaba daya. Ashe mas'ala ce ta faru, annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa matan yaji yace ya koma bayan gida anan zai zauna har tsawon wata guda. Su kuma mata sai suka fahimci kamar ya sake su ne, nan da nan kuma da yake harka ce ta babban mutum sai din labari ya yadu gari ai annabi ya saki matan shi sallallahu alaihi wasallama. To da al'amari ya faru haka sai Umar ya ji labari yace sai ya kintsaye tafi gidan annabi sallallahu alaihi wasallama wurin Aisha Hafsa. Daje kuma sai ya same ta tana kuka, yace lafiya? Tace to idan ba ta san me yake faruwa ba. Umar yace gaskiya ne wai manzon Allah ya sake ku gaba daya? Sai tace ita ma ba ta sani ba. Sayyidina Umar yace ai na gaya miki, na yi miki nasiha, na ja hankalinki, to ga abin da nake tsoro nan ya faru. Sayyidina Umar ya tambaye ina manzon Allah yake, yaje ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Bayan sun yi doguwar tattaunawa, Umar ya samu gamsasshen bayani cewa annabi ba ya saki matan shi bane, amma ya ce ya kaurace musu ne tsawon wata guda saboda wata mas'ala da ta faru. Yanzu wannan hadisi yana nuna mana karara irin yadda magabata daga cikin sahabbai da annabawa suke ziyara gidajen da suka aurar da ƴaƴansu ko ƴan uwansu don su bincike yaya halin rayuwa yake, su rinka kawo shawarwari. A wannan matsayin ne zan yi kira zuwa ga masu aurar da ƴaƴansu maza da mata, da waɗanda ke aurar da ƴaƴan amana ko ƙanne ko kai wa ƙaninka aure, ba wai da zarar kin yi mishi aure ko kin yi mata aure ko kin aurar da ita shikenan sai ki ce ai ta yi hankalin kanta ba, a'a, ta yi hankalin kanta a matsayinta na budurwa, amma zaman gidan aure yanzu ita jaririya ce, kuma ɗanya ce, shi ma zaman gidan aure yanzu danye ne a kai, amma ya yi hankalin kanshi, ya haddace Qur'ani, ya yi digiri, yana da aiki, ya zama magidanci, yanzu yana da hankali ne irin na rayuwa ta yau da gobe, amma rayuwa aure shi sabon shiga ne, don haka yana buƙatar shawara daga magabata da nasiha da ainihin nuni ga yaya ya kamata ya tafiyar da iyalanshi, ya kamata ya gudanar da haƙoƙin rayuwarshi yadda rayuwa za ta yi albarka insha Allah ta'ala. Saboda yadda nake ganin lokacin sallah magriba ya kure, za mu saurara a nan in aka yi sallah magriba sai a dawo a zauna a ƙara tattaunawa sai kuma a gabatar da tambayoyi sai a amsa insha Allah Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi abinda muka kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya yafe mana Allah ya ji kan iyayenmu da kakanninmu Allah ya ji kan malamanmu da malaman-malamanmu muna addu'a wannan auratayya da aka hada har guda biyu Allah ya zaunar da su lafiya Allah madaukakin sarki ya sa wannan ita ce hanyar tsira gare su Allah ya sa ita matar ko kuma matan su biyayya ga mazajen su su kuma mazan mu ne musu addu'a Allah ya taya su daukar wannan nauyi mai girma wanda ya haukan su Allah madaukakin sarki ya kawo saukakewa ga waɗanda suke neman haka ba su samu ba ɗan mata da ke neman a taya su da addu'a Allah ya kawo musu mazaje Allah ya ba su mazajen aure na gari zawara ma mu ne musu addu'a irin haka haka nan samari haka nan tuzurai haka nan gwagware duk mu ne musu addu'a Allah madaukakin sarki ya saukake musu ni salatin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya daukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatun mu duniya da lahira addu'a ta musamman ga ƴan uwan mu musulmi waɗanda suka fadi a hadarin jirgin saman da aka yi makon nan da ya gabata Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya tsare kasar mu Najeriya daga fuskantar irin wannan musiba a nan gaba ya Allah madaukakin sarki ka amfana abin da suka bari a baya Allah madaukakin sarki zaunar da mu lafiya a kasar nan tamu اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم يا حي يا قيوم اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه سبحان الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله الله يتيمك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته to gashi mun dawo zagaye na biyu zamu ci gaba da wannan wa'azi insha Allah wanda muke nasiha game da yadda ya kamata wato iyaye da suka aurar da ƴaƴansu su kula da su wajen zamantakewar rayuwar su ta aure insha Allah ta'ala sai dai mun manta dazu ba mu fadi cewa yau an shiga daren 15 ga watan Shawwal hijirana da shekara 1427 daidai da 4 ga watan November shi an shiga ainihin daren Lahadi insha Allah ta'ala abin da ya rage mana a yanzu a saurara ina so zan yi gini akan wa'azin can da ne a dazu a saurara da kyau dukkanin mace ko namiji wani lokaci zai zo mishi na tsufa a rayuwa ko zai zo mata na tsufa wato lokacin bukata ƴaƴa a daidai wannan lokacin mutum yana bukatar ƴaƴan da ya haife su ya rene su ko ƴaƴan da ya rike su ya rene su yana bukatar su taimaka mishi a sa'ad da ya tsufa haka ne ko ba haka ba haka abin yake a sa'ad da mutum ya rasu yana bukatar ƴaƴan da ya haifa ya rene su su yi mishi addu'a su yi mishi sadaka su yi mishi waqafi haka abin yake to amma ko kun san cewa ba kowane ɗa ne yake bin iyaye ba sai ɗa na gari ko kun san cewa ba kowane ɗa bane yake wa iyaye addu'a sai ɗa na gari saboda haka ne a cikin hadisin Muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yace idza mata al-insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min salasati ashiya
idan dan adam ya rasu, wato idan mutum ya rasu, duk wani aikin alheri na lada da mutum ya saba yi, to za a tsaye da ladan shi. Amma akwai hanyoyi guda uku waɗanda lada ke zuwarwa mutum ko bayan ya rasu. Hanyar farko, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace, waladin salihin yad'u lahu, dana gari wanda ke wa iyaye addu'a. Hanya ta biyu yace, aw ilmin yuntafa'u bihi, ko kuma ilimi wanda ake amfanuwa da shi. Hanya ta uku, Annabi yace sallallahu alaihi wa alihi wasallama, aw sadaqatin jariyatin, ko kuma sadaka mai gudana. Yana daga cikin tarbiyya da za ta mai da ɗa na gari da tarbiyyar da za ta mai da ɗa ta gari shine a rinƙa ane musu nasiha, a rinƙa ane musu fada, a rinƙa gyara musu kurakuran da suka yi. Don haka muka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama idan ainihin sahabban shi ko ƴaƴan shi suka yi kuskure, gyara musu yake. Wani sahabi mai suna Jabir ibn Abdullah, Allah ya ƙara mishi yarda, Imam Muslim ya ruwaito hadisin shi, yace wata rana yana yaro ƙarami sai ya shiga daka wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba tare da yayi sallama ba. Annabi bai zage shi ba, bai kore shi ba, bai gwasale shi ba, bai kushe shi ba, sai yace mishi, koma ka ce assalamu alaikum. Idan ka faɗi na amsa, sai kuma ka nemi izini ka ce in shigo. Idan na baka amsa da cewa eh, to sa'an nan sai ka shigo. Yanzu kun ga wannan yana nuna idan kina da ɗa ko kina da ƴa, haƙƙinki ne ki koya musu cewa in za a shiga ɗaka ba gafara dai ake cewa ba, ba a huwanku dai ba, ba sallama dai ba, a'a cewa ake assalamu alaikum. Idan ya faɗi assalamu alaikum ko ta faɗi assalamu alaikum din nan a matsayin ki na uwa, ke kuma sai ki ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh, sai ki amsa. Sannan shi ɗan da yake tarbiya ake koya mai, sai a koya mishi isti'izani, kuma neman izini, shine in shigo. Idan ya ce eh, aka bashi ansa, sannan sai ya shigo. Waɗannan ƴaƴan in aka bi aka yi tarbiyyarsu, su ne gobe za ki tsufa su tsaya su kula da haƙƙinki. Amma wallahi bari ku ji, idan ba ku yi tarbiyyar ƴaƴa sun zama salihai, sun zama nagari ba, na farko ba za su yi ladabi ba, ba za su yi biyayya ba, ba za su yi zaman gidan aure ba, ba za su bakki kin tsufa ki zauna lafiya ba. Maganar su taimake ki ba za su taimake ki ba. Maganar in kin da su yi miki addu'a ba za su yi ba. Dan haka kowa yana cin girbin da yayi ne. Wahalar da kika yi kika haihu, sai kin sake wahala kin yi tarbiya. Wannan tarbiya mun ji cewa koda za ta kai ga ki rinka bin ƴarki gidan miji ne, kina kwabata kine mata nasiha, kine mata gyaran kurakurai. Kar ku gaji akan haka. Da na gari kenan. Da na gari kuma daga cikin hanyoyin samun shi shine, idan kai namiji ne za ka yi aure, to ka fara zama nagari tukuna, sannan ka nemi gida nagari, a gidan nagari kuma ka ɗauko ƴa ta gari, sai ka aure ta. Wannan ya hukunta kenan, duk sa'ar da za ka yi aure sai ka tsaya ka bincike kanka, shin kai nagari ne ko gagararre ne. Gidan da za ka yi aure sai ka bincika, gida ne nagari ko gagararren gida ne. Sa'annan ƴar da za ka aura yaya halin zaman rayuwar uwarta da ubanta suke, ya uwarta ke zama da kishiyoyi, na'am, duk sai an bincika waɗannan abubuwa, yaya halin ubanta yake, ya halin uwarta yake, ya zamantakewa ke tsakaninsu, yaya uwarta take da kishiyoyinta. Wannan yana da alaƙa da halin irin matar da za ka aura. Dan in ka je ka auri ƴar da ubanta ya zama sifaffe ne, akwai yiwuwar ta ɗauki wannan hali, ko uwarta ta zama sifaffiya ce, ko uwarta ta zama ta da ladabi ga miji, ko uwarta ta zama uwa ce mai bin bokaye da asirce asirce, akwai yuwar yar ta dauko wannan hali, ko kuma uwar ta tsindima wannan ya a cikin wannan hali. Dan haka sai ka tsaya kai wannan bincike. Ke ma kuma in zaki dauki yarki ki bayar, ko kai ma in zaka dau yaka bayar, ko ke ma in wani yazo yana son ki a matsayin ki na budurwa ko bazaura, sai kin binciki yaya tashi rayuwar take, yaya nashi iyayen ki rayuwa, sa'annan yaya yana da abin yi ko ku zauna gari banza ne, duk sai kin binciki wannan. Idan yana da mata yaya yake zama tare da matar, idan yana da mata yaya yake zama tare da matar, yana adalci ko kuwa? Ba kawai mutum daga yazo miki da katuwar mota shikenan sai a ce ah wance kin yi ta, Allah ya sa mu a danshin ki, ba haka ake ba. Sai an bincike hali, shi yasa ake yin wani irin aure yanzu ba inda yake tafiya jama'a. Kai kuma ba daga kaga ya ta fito daga gida babba ba, to shikenan sai ka ce mai nagarta ce, sai kai bincike akan waɗannan abubuwa. A ƙarƙashin wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Idan mutum yazo yana neman yar ku aure ku, dubi yana da kula da addini, yana da halaye na gari, yana da mutunci, yana da abin yi, Annabi yace ku dauki ya ku bashi. Idan ku kuka dauka ya ku baiwa mutum mai mutunci mai son addini, Annabi yace za ku haddasar da fitina a bayan kasa. Wannan hadisi ne ingantacce al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi, don haka dole a kiyaye wannan. Babu shakka ina daga cikin kurakuran da ake a yanzu. A yanzu kawai an koma ne kadai ana auren mace saboda kyanta, ko saboda mukaminta, ko saboda darajar da gidan da ta fito. A yanzu an koma ne ana auren namiji saboda yana da kuɗi, ko saboda yana da mukami, ko saboda gidan da ya fito. Ba a kula da waɗannan, dole a kula da waɗannan abubuwa. Waɗannan duk ina bayani ne dangane da ya ake samun ɗa na gari. Annabi ya nuna cewa ɗa na gari shine yake wa iyaye addu'a. Ai mun ga haka kiri-kiri, domin yanzu waɗannan ƴaƴa da suke yawo suna sara suka, waɗannan ƴaƴa da suke ɗan daba, yaro zai ɗaga baranda ne ya datsa uwar shi ko ya datsa uban shi, anya in ta mutu zai mata addu'a? Ba zai mata addu'a ba. Anya in uban shi ya mutu zai mai addu'a? Ba zai mishi addu'a ba. Yaron da yake cewa Allah ya karbabban giwa a ci nama, wai Allah ya kashe uban shi sai sauri su ci gado, anya wannan ɗan zai yi wa uban shi sadaka ko zai uban shi addu'a? Ba zai ba. To ku kiyaye jama'a, mutumin duk da ya haifi ɗa, ɗan nan ba ya mishi addu'a, babu shakka da ɗan da uban sun tanfasa asara. Ina ma'ana haka, shi dai uba ya yi asara, dan duk sa'ad da aka ce kana kabari, babu wanda yake tunawa da kai kamar ɗanka, ba mai tunawa da kai kamar ƴarka. Saboda haka babu wanda kake sa rai zai maka sadaka ko addu'a irin ƴaƴanka. In aka ce suna can hotel suna gantali, suna can sun tafi iskanci ba sai maka addu'a, kaga kai kai asara kenan. Kuma ku sani da cewa akwai mutumin da zai tafi kabari gadan gadan ya cancanta ya shiga wuta, amma addu'a da ake mishi anan ita ce za ta cika sa mishi, ta toshe musu wasu abubuwa sai samu ya cika ya shiga aljanna. Ashe addu'a tana da matukar girma ga mamaci. Mamacin nan naki ko ya kai shekara 100 da rasuwa, karki taba tunanin ya wadata, yana ne yana bukatar addu'arki. Addu'a kuma mafi karanci ita ce ka bude baki ka ce Allah ka ji kan uwata, Allah ka ji kan ubana, Allah ka ji kan mahaifina, Allah ka ji kan mahaifana, Allah ka ji kan mahaif, haka mafi karancin abin da zaka yi kenan. To ina a ce ka zauna ka karanta alqur'ani, sai ka roki Allah, ya Allah saboda girman alqur'ani Allah ka saka mahaifana a aljanna, Allah ka saka mahaifanmu, kai irin waɗannan addu'o'i ana bukatar wannan. Sannan sadaka, ba a rena sadaka. Ina ma za ku yi dabara a ce kullun ki ware kwano guda, ki ce wannan kwano guda da za a rinka bayarwa tuwo da miya, ko shinkafa da miya, ko gurasa da miya, kullun a cikin abincin gida za a dauka a bayar, wannan sadaka ce zuwa ga iyayenki, ko iyayen mai gidanki, ko iyayenku gaba ɗaya in sun rasu. Wallahi wannan kwano ɗaya na abinci da kuke ga bai kai ya kawo ba, idan ya je kabari zai je musu da girma ne, ya fi buhu guda. To ina ma za a yi wannan dabara? Kin ga sadaka ce za a rinka bayarwa? Kaga sadaka ce za a rinka bayarwa? Kai baka san ma kane ba, shi ma mai gidan bai san yane ba, kuma sadaka tana gudana domin tuwo da miya kawai, da daddare ko da safe ko da rana. A cewa almajiri kullun rana ta yi ka zo ka karɓa abinci a nan, wannan abinci sadaka ne zuwa ga iyayenmu da suka gabata. Wannan daidai ne? sannan wakafi ki je ki gina masallaci ko makaranta ko ki dauki alqur'ani ki sadaka ko ki je ki gina rijiya ko famfo ko rijiyar burtsatse ki ce wannan kin yi sadaka ne zuwa ga mahaifiyarki ko mahaifanki wannan abu ne na alheri babu wanda yake yin haka sai da nagari kuma da nagari babu yadda ake yaro ya zama da nagari sai kin yi tarbiyar shi in kika bar danki tsakanin talabijin da kasusuwan drama da littafin drama wallahi kin mutu ba zai miki addu'a ba domin babu dan da zai zauna yana waɗannan kalle-kalle da karance-karance na banza da wofi kuma iyayen shi su mutu ya musu addu'a babu shakka shirman banza da wofi zai rinka yi saboda haka ku kiyaye wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu gabata dai ta wannan hadisi annabi yake ko kuma ilimi wanda mutun ya bari ake amfana da shi ki zauna ki koyi ilimi na addini ko na rayuwa a matsayin ki na musulma a matsayin ka na musulmi a matsayin ki na mu'mina a matsayin ka na mu'mini ka zauna ka rubuta wannan ilimi a dinka cin moriyar wannan ilimi na addini ko na rayuwa sai mutun ya samu lada koda ya mutu yana kabari dan haka wanda yake karanta alqur'ani yake rubuta shi ko yake sharhin shi yake tafsiri ko yake sharhin hadisi ko yake sharhin fiqh ko larabci ko wanda ya karanta economics ko wanda ya karanta abin nan geography ko maths ko menene ana amfana da shi a addinance ko a rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimi wanda ake amfana da shi ladan shi zai je kabari na uku yace aw sadaqatin jariya ko sadaka mai gudana sadaka iri biyu ce akwai sadaka mai gudana akwai sadaka mara gudana duk inda kika dauki tuwo kika ba mutum yace yanzu sai a rubuta miki ladan sadakar tuwo iyakar sadakar ladan ta kenan amma in kika gina masallaci kullun akai sallah sai an rubuta miki ladan gurgurdan masallatan da suka yi sallar kin ga wannan sadaka ce da za ta rinka gudana in kika gina rijiya kullum aka ɗibi ruwa aka yi amfani da shi sai Allah ya rubuta miki gwargwadon ruwan da aka ɗiba lada